منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna biyar ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 30 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na farko a cikin littafin aqidatut tauhid wa bayanu ma yudaduha aw yanqusuha min ash-shirkil akbar aw al-asghar wa at-ta'dili wal bid'i wa ghayri dhalik na babban malami fadilatu shaykh salih bin al-fawzan al-fawzan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan littafi na aqidatut tauhid daga jin sunansa za mu ga sunan an yi tarkibin sa daga kalmomi guda biyu shine wato aqida da kuma tauhidi na farko mu sani cewa karatun aqida da kuma karatun tauhidi wannan wajibi ne akan dukkanin musulmi ya san wane ne Allah ya kuma san cancantar Allah subhanahu wa ta'ala da abauta mishi shi kadai ba tare da an yi mishi tarayya ko an hada shi da wani wajen bauta ba wannan wajibi ne hatmul lazim wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kowa kuma ya daura shi akan kowanne daga cikinmu kamar yadda nake yawan maimaitawa da yawan mutane suna ganin cewa kamar karatun tauhidi da aqida kamar wani karatu ne wanda yake raba kan mutane ko wani abu makamancin haka saboda haka wani in ana yawan karatu akan tauhidi ko aqida sai ce kaga wani ne suna mai da hannun agogo baya ya kamata a ce an wuce wannan matakin ya kamata a ce an wuce matakin da wai musulmi zai fito ya bayyana cewa ni ahlus sunna ne ya kamata a ce an wuce wannan matakin a daina raddi ma bid'o'i a daina raddi ma shirkoki a daina mai da martani duk abinda aka ga an yi sawa'un shirka ce ko bid'a ce kar a mai da martani a yi shiru kawai duk wanda ya ce shi musulmi ne to kai a ci gaba da tafiya da shi a kanka kowa ya rike aqidarsa da yawa daga cikin mutane suna da wannan tunanin wanda wannan tunanin kuma tunani ne mummuna tunani ne wanda yake cin karo da abinda Allah madaukakin sarki ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallama domin ya kira mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai so lokacin da mutane suke bautan wani koma bayan Allah da sunan kuma suna yin addinin Allah kuma aka shiru aka tafi akan haka kaga ai an koma abinda kafirai suke akai lokacin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka in ana so a yi addini da gaskiya da gaskiya to duk sanda ga ga shirka ga bid'a to ba za a shiru akai ba dole a tace ma mutane addinin gaskiya mutane in za su bauta ma Allah su bauta ma Allah shi kai su yi addini addinin Allah su yi addinin gaskiya ba tare da wato sun yi zigza ko kuma sun yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tarayya ba a domin shi bautan Allah shi kadai wato wani aiki ne na wajibi wanda Allah madaukakin sarki ya wajabta ma kowa kuma dukkanin manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko mu mutanen duniya to Allah bai aiko wannan manzon da wani abu face abu na farko shine kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kadai shi yasa yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani manzon da muka taba aikawa gabaninka face sai mun masa wahayi cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai da aka ku bauta ma Allah shi kadai abinda wannan yake nuna mana shine duk wani mai karantarwa tun daga kan manzannin Allah da Allah ya aika su zuwa ga mutane abu na farko da Allah yake fara daura ma dukkanin mai karantarwa shine karantar da mutane tauhidi ya karanta mu mutane wajibcin su bauta ma Allah shi shi kai wannan shine abu na farko kenan duk abin da karantar da mutane di yawan ilimin da mutane suka yi duk yadda aka yi ma mutane wa'azi in dai suna zero a babin tauhidi to karatun su na banza ne ilimin su na banza ne di yawan wa'azin mai karantarwa in har ya zama ne yana sako-sako da tauhidi to wa'azin sa ya tashi a banza wa'azin shi ya tashi a banza to kaya kuwa ashe wannan tunanin da mutane suke kai da yawan mutane tunani ne wanda yake bataccen tunani domin Allah ya faɗa mana babu abin da zai hada kan mutane a duniya sama da mutane su dawo zuwa ga tauhidi in kowa ya komo zuwa ga tauhidi to anan kan mutane zai hada amma idan wannan ya rike Allah ɗaya ne wannan ya rike Allah uku wannan yace komai Allah aka ci gaba da tafiya a haka aka ce ayi shiru kowa akan daidai yake to wannan ba kai ne ya hadu ba baki ne ya hadu hadin baki akai kai ku da ma duk abin da aka ce maka an hada baki akai to karshen sa ba zai kyau ba karshen ba zai kyau ba saboda haka Allah yake cewa qul ya ahlil kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annana muslimuna Allah ta'ala yake cewa kace da su ya ku ahlul kitab ku taho zuwa ga wata kalma wanda wannan kalman ita ce za ta daidaita tsakanin mu da ku wannan kalmar ita ce kar mu bauta mu kowa in ba Allah ba sai kar mu yi ma Allah tarayya kar wasu daga cikin musyriki wasu a matsayin ababen bauta kuma bayan Allah kenan Allah yana nuna mana idan ana so kai ya hadu a zauna lafiya a zama daya to abinda za a rike shi ne tauhidi a rike bautan Allah shi kadai domin duk abinda mutum zai je ma Allah da shi ne laifi to Allah kan iya yafe mishi koda kuwa ya mutu bai tuba ba ba a cewa wane ya mutu yana shan giya ya mutu ko yana zina ya mutu a ce ai ha ba ai kada an wani kan dan wuta ne a koda mutun ya mutu bai tuba ba in dai har akan laifin da ke tsakanin shi da Allah ne to Allah ne ga dama yana iya yafe mishi amma duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka bai tuba ba ya mutu akan kafirci ya mutu akan bautan wani wanda ba Allah ba to wannan kada'an makoman sa wuta duk wanda yayi shakkan zaman sa a wuta shi ma ya fita musulunci saboda ya shakkan Qur'ani ya kade ta Allah duk wanda ya mutu yana shirka to wannan makoman sa wuta ba makawa eh inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wama lizalimina min ansar mutane da yawa suna da wannan tunanin daga ji mutun ya ce wai wai yanzu an wuce wannan matakin wayannan wa'azin wai a ce wai maganar aqida duk an wuce mutane suna fama da jahilci a koya musu sallah da sarki da azumi da wahayi da wayan shi ake bukata waye fada maka haka a koya maka sallah wai ba a cikin sallan bane kullun kake karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ba kullun ana karanta a cikin sallah ba ashe kenan daga cikin koya maka sallah shine a koya maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in in zaka bauta ka bauta ma Allah shi kadai in zaka nemi taimako ka nemi wajen Allah shi kadai ashe duk iya sallanka in har kana bautan wani baka iya sallah ba in har zaka dau haƙin wani zaka dau haƙin Allah ka ba wani baka iya sallah ba saboda abin da yazo a cikin sallan ka warware shi daga sallan ka ta banza baka iya ba Allah ya sa jama'a suna fahimta Allah ka sa mu dace to shine malam sai ke ciwa muqaddima alhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wassalatu wassalamu ala nabiyhi sadiqil amin sira da amincin Allah su tabbata ga annabin Allah mai gaskiya amintacce nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in annabin mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama da iyalansa da sabansa baki daya wa ba'd malam yace bayan haka fa hadha kitabun fi ilmi tauhid wannan littafi ne wanda zai yi mana bayani akan ilimin tauhidi wa qad ra'aytu fihi al-ikhtisara ma'a suhulati al-ibara malam yace kuma nayi kokari wajen takaita duk abin da ke cikin littafin tare da kawo kalmomi masu sauki wa qad tabastuhu min masadirin kathira malam yace kuma duk abin da na kawo shi anan na samu shi ne daga mabuka masu yawa min kutubi a'immatin al-a'lam daga cikin littafan manya-manyan malaman mu wala siyama kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah malam yace musamman ma daga littafan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa kutubi al-Allama Ibn al-Qayyim daga littafan dalibin Ibn Taymiyyah shine al-Allama Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah wa kutubu Sheikh al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab littafin malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa talamizihi min a'immati hadhihi ad-da'wati al-mubaraka dama da daliban sa wadanda suke cikin wato jagorori ko malamai na wannan da'awa mai albarka ta tauhidi malam yace to na samu na tsotso da yawa daga cikin abin da waɗannan manyan malamai suka kawo a cikin littafin su kaga daga jin sunayen waɗannan malamai guda uku to dukkanin wani mushriki da dan bid'a hankalin sa ya tashi ai yaji Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaji Allama Ibn al-Qayyim yaji Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab to hantan cikin sa ya ta fara kadawa kenan hanta cikin sa za ta fara kadawa kenan dan ba wani dan bid'a a duniya wanda zai yi bid'a ya kai makwarajin bid'a sai ya tsani Ibn Taymiyyah sai ya tsani Ibn al-Qayyim sai ya tsani Ibn Abdul Wahhab sai za duk masu zagi da suka in sun tashi sai su jingina zuwa ga Ibn Taymiyyah ko Ibn Abdul Wahhab eh akwai wani murakkabi ma da ji shi wani jahili wai yana cewa wai Ibn Taymiyyah wai ya lalace ne wai sakamakon karanta littafin Muhammad Ibn Abdul Wahhab to wannan maganar fa wai kamar a ce ne kakanka na biyar da ya mutu ya lalace ne saboda karanta littafin ka kai yanzu da kake rayi kwata-kwata Ibn Abdul Wahhab shekarunsa da mutuwa yanzu bai wuce shekara 200 da wani abu zuwa baya ba Ibn Taymiyyah kuma ya ba mu shekaru 500 baya da mutuwa to amma saboda dakikanci waya ce wai Ibn Taymiyyah da shekara 500 da mutuwa ya lalace ne saboda ya karanta littafin Muhammad Ibn Abdul Wahhab wanda sai da Ibn Taymiyyah ya shekara kusan 200 zuwa 300 a cikin kasa kafin aka haifi Muhammad Ibn Abdul Wahhab wallahu alam bai yiwa ko Ibn Abdul Wahhab ne kafin a haife shi ya rubuta littafin ya turo ma Ibn Taymiyyah ya fara karanta su har dai lalace bayan ya mutu kuma aka haife shi wallahi alim kaga wannan jahilci kenan to duk wani wanda zai yi bid'a abu na farko da zai fara shine sanya muku kin Ibn Taymiyyah ko Ibn Abdul Wahhab domin wayannan malamai ne da basu daga kafa ko suka bada kafa komi karancinta ma bid'a ko shirka ba da haka ba wani dan bid'a da zai yi bid'a sai ya tsane su ba wanda zai bid'a sai ya tsane su ai musamman ai duk wani musulmi ahlus sunna ya kamata a ce kowa ya san kitabut tauhid ko ya kamata a ce kowa ya san kitabut tauhid at least a gidan musulmi ya kamata a ce akwai kitabut tauhid mafi karanci cikin da ban Ibn Abdul in ma ba kitabut tauhid mun san usulul salata da yawan mun san usulul salata shi kanshi usulul salata kana daukan sa kamar littafi ne wanda ake yi ma yan primary ko yan naziri zalla kaje ka binciki malaman da suka yi sharhi ba usulul salata kaga wani sharhin mujalladi guda wani sharhin mujalladi biyu wani sharhin mujalladi uku wannan usulul salata da kake ganin fallan sa gaba ɗaya bai wuce 20 da wani abu idan da za a sa darasin sa a yi masa faffadin darasi yi kashin mamaki na sani dai malam Musa Adam mai hula Gombe sama da shekara 5 yana karanta usulul salata ina tsammanin kuma har yanzu bai rabin littafin ba shekara 5 baya ai kaga za a iya daukan shekara 10 ana karanta shi kenan wannan usulul salata da kake gani to kaga ko duk wanda zai tsayi akan bid'a da shirka to dole ba zai so Ibn Abdul Wahhab ba kuma abin da yake so jama'a su fahimta ita shine ka'ida a babin addini ba a sassauta wani abu na addini dan a nemi yaldan mutane a babu wannan musulunci waya ce wai abi a hankali saboda mutane su fahimta babu duk wanda ba zai fahimci na soshin Qur'ani da sunna a bisa yadda suke ba to ko ya fahimta fahimtan banzahi in dai wai sai an sassauta su daga yadda suke kafin ya fahimta to ai bai fahimce shi yadda suke bakin ya fahimce shi yadda suke bakin saboda ka idan ayar Qur'ani ta zo da zafi sai ka sassauta ta wajen mutane su fahimta to ya fahimce ta a baibai bai fahimce ta yadda take ba Allah kuma da ya saukar da ayar da zafi ya fi ka san bayinsa kuma ya fi ka son su fahimta saboda haka idan aya ta zo da zafi to ka sake ta da zafi ta tafi da zafinta ai duk wanda ya tsaya a hanya ta buge shi duk wanda baya so aya ta buge shi to ya matsa daga hanya amma in dai aya ta taho da zafi to sake ta ake ta tafi yadda ta zo ba a kara ma aya zafi don a bata mu wasu rai kamar yadda kuma ba a rage mata zafi don a yaddar da wasu wannan kuskure ne saboda haka ayar Qur'ani ta zo da zafi ka rage mata zafi a ce wai a tafi a hankali saboda mutane su fahimta kamar a dauko tafasasshen ruwa ne a ce maka ruwan sanyi ne kaga in ka sa hannunka ai zaka samu bala'i zaka ji bala'i yayi amma in ka fahimce shi a ruwa ne zafi yadda yake a ruwa bai zafi zaka sa hannunka ba zaka sa hannunka ba to haka ayan take ta zo da zafi ta ce kaza shirka ne duk wanda ya dan wuta ne sai ka sassauta sai mutum ya afka ma shirkan sai ya fahimci shirkan ayan kaman mai sanyi ce sai ya afka mata kaga ka jefa shi a cikin bala'i amma ka dauko ruwan zafi yi mashi bayanin cewa wannan ruwan fa mai zafi ne sai ya nisance shi saboda haka ayan ta zo da zafi ta ce kaza shirka ce kaza bid'a ce duk wanda zai shiga wuta karanta masa ita ayan da ta zo sai ya nisance ta in ya afka mata bayan ya ka masa bayani kaga shi ya ja maka kansa baka da laifi Allah ya sa mu dace malam yace wa mimma la shakka fi na daga cikin abin da ba kokonto akai anna ilmal aqidati alislamiyya huwa alilmul asasi alladhi tajduru alinayatu bihi ta'alluman wa ta'lima wa amalan bi mujibihi ilimin aqidar musulunci shine ilimin da yake tushen komai wadda ya zama dolin dole a bashi muhimmanci wajen koyo da koyarwa da kuma aiki da abinda wannan ilimin ya kunsa. لتكون الأعمال صالحة مقبولة عند الله نافعة للعامل سبودا أيوكا دباي داسي سزمان قلتتو كربقو أوجان الله كما يزمان أيوكا ندلاس أمبان ودن نسكي أيجب وخصوصا وأننا في زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة التيارات المنحرفة ما لن يتي مسمى ما da yanzu muna cikin wato wani irin zamani ne da ka iya cewa kamar aƙidoji ko hanyoyi waɗanda suka kauce ba asalin hanyar musulunci sun yi yawa kuma suna jingina kansu zuwa ga musulunci. Malam ya ce akwai tiyaru al-ilhad, wato akwai aƙidar masu ilhadi game da ayoyin Allah, wa tiyaru tasawufi والرهبانة da kuma wato a aqida ta sufanci da kuma ruhbananci wanda Allah ta'ala ya ce bai wajabta ma kowa ba, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah. Aqidin sun yawa ga miyagun aqidu irin da sufai. Malam yace ga sunan burjik وتيار القبور قبورية الوثنية ga wato aqidu na masu bautan kaburruka masu bautan gumaka, watiyaratul bid'il mukhalifa lil hadiy nabawi ga hanyoyi na bid'o'i wanda suka saba ma shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu hatiyarati khatira duka wayannan da kake ganin su hanyoyi ne masu hadari, aqidu ne masu hadari. ما لم يكن المسلم مسلحا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة متكر مسلمي بزمن تيوا يا واسو أنواساشي دا تقوبي نا أكيدا إنغان تتيا ودى أكا ساموتا دا القرآن دا سنة بسا فهمت المقبات هنا قريبا تيوم تنزي فادا تشينها لك فإنه حري an taji rafahu tilka tiyaratul mudilla, abu ne mai sauki waɗannan miyagun aqidu batattu su jashi su afkar da shi cikin bata. Wa hadha mimma yastari'u al-inayata tamma bi ta'limi al-aqidati as-sahihati li abna'i al-muslimina min masadiri hal asliya. Malam yace wannan yana daga cikin wato abinda ya jawo ya zamana dole a bada muhimmanci kwarai da gaske domin a karantar da ƴaƴan musulmai aqida ingantacciya daga mabubbukanta na asali. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Sai malamin ce al-babul awwal, babi na farko, madkhalun li dirasati al-aqida, mashiga ko kace shimfida dangane da bayani akan karatun aqida. Wa yatakawwanu min al-fusul al-taliya, ya kunshi wato fasalai ko bangarori kamar haka. Al-fasl al-awwal ma'na al-aqida, abu na farko shine meye ma'anar aqida din. Wa bayanu ahammiyatiha, da bayani akan muhimmancin aqida. Bi'tibariha asasan yaqumu alayhi bina'uddin, saboda ita aqida ita ce tushen da ginin addini yake ginuwa akai. Al-fasl al-thani, abu na biyu, masadirul aqidati sahiha, a ina ake samu aqida ingantacciyar aqida, me mabubbukan aqida, wa manhajus salafi fi talaqiha, da kuma manhajin magabata wajen wato samu aqida wajen karban aqida. Al-fasl al-thalith al-inhirafu an al-aqidati wa subul at-tawakki minhu, abu na gaba shine kaucewa da mutane da yawa suke yi daga asalin aqida ingantacciya. Menene sababin da ya jawo, sannan kuma menene mafita? To sai yace al-fasl al-awwal, abu na farko, fasali na farko, fi bayani al-aqidati wa bayani ahammiyatiha, bayani akan aqida da kuma bayani akan muhimmancin aqida.
bi'tibariha asasan yaqumu alayhi bina'uddin, domin ita aqida wato shine foundation wanda ake daura ginin addini akai. Al-aqidatu lughatan, a yaren larabci, a wajen larabawa aka ce aqida ma'khuzatun min al-aqdi wa huwa raddu shay, an dauko shi ne daga lafazin al-aqdu, shine a daura abu, a hada abu guda biyu ko uku a daure su waje daya, a hada su da juna a daure su, wannan shine al-aqd. Duk abin da za a daure shi a kulla shi sai a ce al-aqdu. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, ai al-uqud alƙawuran da kuka kulla tsakaninku, to ku cika su. Saboda haka idan aka ce al-aqida, abinda ake nufi shine wato abinda aka daure wani abu a jikinsa. Wa taqattu kaza, ai aqattu alayhi al-qalba wa ad-damir, idan aka ce na kudidi kaza, na kulli kaza, ma'ana shine zuciyata ta dauru akai, na daura zuciyata akai. Wal aqidatu ma yadinu bihi al-insan, to abinda ake nufi da aqida shine abinda mutum ya rike a matsayin addini, ya daure zuciyarsa a jikin wannan abu. Jama'a ban san ko muna fahimta ba. Kaga ai mun ce aqida a larabci shine a daure abu a jikin wani abu, a kulla abu. To shine malam sai ya ce mana, to aqida abinda ake nufi da shi shine abinda mutum ya daure zuciyarsa akai yake yin addini. Kaga ai addini asalin tushensa daga zuciya yake fitowa, zuciya. Yuqalu, sai a ce lahu aqidatun hasana, kai wani yana da aqida mai kyau, ai salimatun min ash-shak, aqidansa wato ta kubuta daga shakka ba kokonto. Wal aqidatu amalun qalbi, malam yace aqida abu na farko aikin zuciya ne. Wa huwa wa hiya imanul qalbi bi shay'i wa tasdiquhu bi, shine zuciya ta yi imani da abu ta gaskata shi. To amma sai ce wal aqidatu shar'an, a shari'ar musulunci kuma in aka ce aqida me ake nufi? Hiya al-imanu billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi, imani da Allah da mala'ikunsa da litafansa da manzanninsa da ranar lahira, da kuma imani da kaddara alheri ko sharri. Wa tusamma hadhihi arkanul iman, wannan ana kiran su me, rukunin imani. Kaga kenan in kana so ka san me aqidar musulmi, shine rukunin imani. Kuma kowanne yana da babi ko fasalin da yake bukatan wato bayani mai fadi akan shi, yasa malam zai dauke su insha Allah ɗaya bayan ɗaya domin yayi mana bayani akan su. Wa shari'atu tanqasimu ila qismai, shari'ar musulunci ta kasu gida biyu, i'tiqadiyatun wa amaliyat, akwai shari'a na kudirin zuci, akwai kuma shari'a na aiki. Fal-i'tiqadiyatu hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyyati al-amal, malam yace shari'a ta zuci ita ce wadda bata da alaka da yanayin aiki. Mithlu i'tiqadi rububiyyati Allah, kamar misali kudirci rububiyar Allah. Mecece rububiyya? Yadda da cewa duk abin da ka gani a duniyan nan Allah shi ya halice shi, kuma shi ke juya shi yadda ya ga dama. Wannan shine tauhidin rububiyya. Wa wujubi ibadatihi, da kuma yadda da wajibcin abauta ma Allah shi kadai, wannan kuma tauhidil ibada kenan, shine tauhidul uluhiyya. Yadda da cewa ba wanda ya cancanci bauta in ba Allah shi kadai ba. Wa i'tiqadu baqiyati arkanil imanil mazkura, da kuma kudilta sauran rukunin imani da aka ambata, wato samma asaliya, wannan shi ake cewa asali a ilimin addini, shine ilimin aqida. Muna fahimta ku? Ka fahimci ilimin aqida, to wannan shine asali a addini, sauran fa tushe ne,
amma wato reshe ne amma tushen asalin shine aqida wal amaliyat su kuma shari'a na aiki hiya ma ta'alwi hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal to wannan shine yake da alaka da yanayin ayyuka na gabbai mithlu salati waz zakati was sawmi wasa'ilil ahkamil amaliya kamar sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka wadda suke hukunce hukunce na ayyuka wato samma far'iyya wannan su ake kira da rassa li'annaha tubna ala tilka sihhatan wa fasada domin anan ne su waɗannan ayyuka ana gina su ne akan waccan da muka ji a baya na aqida to ko su yi kyau ko su baci ma'ana shine idan kaga sallah da azumi da zakka ta baci to aqida ta baci in kaga sallah da azumi da zakka sun gyaru to aqida ta yi me ta gyaru saboda haka su karan kansu ayyukan gabbai din to ana daura su ne akan ayyukan zuci shine mallan yace tubna ala tilka sihhatan wa fasada ko dai su gyaru in aqida ta gyaru ko kuma su baci in aqida ta yi me ta baci saboda kashi duk yadda ayyukanka na zahiri suka gyaru suka yi kyau to in dai har ayyukanka na zuci aqida bata yi kyau ba to aikin banza kai aikin banza kai dan abu na farko da Allah yake fara dubawa a jikin mutum a gaban garin shi nan tashi kiyama shine zuciyarsa din sallar kamar da aka ce ta za a fara dubawa to sallar ma ba za a duba ta ba tukunna sai zuciya ta yi kyau wanda yaje da shirka kan ai kaga shi ba mutum ba duba sallar sa dan ko sallar ta yi kyau ta zai tafi saboda me ya zo da wani laifi wanda wannan laifin full identity ne na zama dan kasa na har abada na dindindin a can kasan mutan jahannama saboda yayi ma Allah shirka yayi ma Allah shirka shi yasa Allah yace yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda yaje ma Allah da kubutacciyar zuciya me yace kubutacciyar zuciya zuciyar da ba shirka a cikin ta na farko ba shirka ba munafunci a cikin ta to duk abinda mutum ya aikata na zunubi in har ya tsallake wannan to bai sauki ne a wajen Allah amma ya tafi ma Allah da shirka to wannan ba zai sha ba ya je ma Allah da shirka wannan ba zai sha ba kuma ana so jama'a ku fahimci cewa in kaji ana koyar da kai tauhidi ko aqida ko to ka nutsu ka saurara taimakonka ake so ai taimakonka ake son yi to amma kamar da ambata kaga shi wannan karatun shine wanda mutane ba sa so suna kiran wannan karatun da zafin kai ko kuma karatu mai raba kan mutane ba yana so yanzu a zo a hada kan al'umma wace daya ya zamana cewa wai da ahlus sunna da yan bid'a an hadu kowa ya bar sukan kowa kowa ya bar zagin kowa dama ahlus sunna bai zagin kowa ahlus sunna bai zagi din ba kanin tarwa sunna bace zagi ahlus sunna bai zagi amma abinda ake yi shine warware bid'a da shirka wannan kuma kaga shi ba fashi ba fashi ba daga kafa ba daga kafa daga ka'idar musulunci tace ko dai ka dawo zuwa ga tauhidi da sunna a tafi da kai ko ka riki shirkanka da bid'anka kai nesa amma tsakanin ahlus sunna da dan bid'a kan ba hadin kai sai dai hadin baki da munafunci maja tsakanin ahlus sunna da dan bid'a munafunci ne munafunci ne in an hadu a wani abu na rayuwa wanda Allah ya halatta wannan daban amma a babin addini wannan munafunci ne wannan munafunci ne eh din da ka ji mutane sun ce ni ina son wannan malami yana wa'azin sa ba ruwansa da kowa shi kan dan ba ruwan mu ne to duk dan ba ruwan mu munafiki ne duk dan ba ruwan mu munafiki ne muzabzabina baina zalika kenan la ilaha illa huwa la ilaha illa wai shi ba ahlus sunna ba shi ba dan bid'a ba shi baya ce ai sunna ba kuma yace a bar bid'a shi dai kawai zai ce mutane ayi salati ayi sallah to wannan munafiki kenan amma
ahlus sunna na so ya fito a ahlus sunna muwahhidi kowa ya fahimce shi a asalin yadda yake ba munafunci a cikin addini ba compromise a addini kowa ya fahimce ka a waye kai cewa kai ahlus sunna ne ba boye boye idan dan bid'a bai ji kunyar bayyana bid'ansa da shirkansa ba ai bai kamata ahlus sunna ya ji kunyar bayyana sunna bai kamata ba bai kamata ba daka a duk inda kake a masallaci a kasuwa a wajen aiki kowa ya fahimci cewa kai ahlus sunna wanda zai kaunace kai kaunace ka a haka wanda zai ki kai ki ka a haka kike addini kuma dama indai zaka yi addini to ya gaji ayi gaba da kai ya gaji ayi kiyayya da kai ba taba wanda yayi addini ba ayi gaba da shi ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba in har baka shirye ayi gaba da kai ba in har baka shirye ayi gaba da kai ba to ka bar duniya kawai ka mutu eh dan an ce mu wani magabaci wani ce da shi ina so ka sama min gida a unguwar da ba a hasada ba a bakin ciki ba a kaza yace eh ko ai na san wannan unguwar zo mu tafi yaje kai shi makabarta yace nan wannan unguwar shine inda kowa harkan gaban sa ne ta dame shi ba ruwansa da makwabcinsa ba ruwansa da kowa eh wanda yake cikin rahama rahaman da yake ciki ita ce a gaban sa wanda yake cikin azaba azaban da yake ciki ita ce a gaban sa damuwar sa sassauta masa ba ruwansa da kowa saboda haka in kana neman inda ba za a yi gaba da kai ba inda ba za a yi hasada ga kai ba ba wanda zai yi gulman ka ba wanda ta kuma kabata faru kowa da kai a wajen kowa da musa ce ta shafe shi kowa da musa ce ta shafe shi amma in dai a duniya ne in dai a duniya kake rayuwa to ka shirye za a yi gaba da kai in ka ce kai ka koma gefe kai shiru to shirun da kai ma zai ba mu wani haushi shirun ma zai ba mu wani haushi eh haka mutane suke to saboda kai in ma za ka fito a asalin waye kai ahlus sunna a zage ka da tushe yafi maka sauki yafi maka sauki ko abinda mutane da yawa ba su ganewa shine hatta cikin malaman bid'a sai wani ya dauko ya ce ni ka san wane dalilin da yasa nake son shi shine yana faɗan gaskiya ba ruwansa da kaza ba ruwansa da kaza abinda mutane ba su gane ba shine kun ga cikin masu kira zuwa ga bid'a wanda ya fito sarahatan ya bayyana kansa to ya fi saukin illa sama da wanda yake zagon kasa ma mutane saboda wanda yake zagon kasa ma mutane yana daukan hankalin mutane da sunan cewa bayi zagin kowa shi kowa nashi ne shi kaza illan da yake ma addini yafi wanda ya bayyana kansa a asalin mushriki ko dan bid'a yafi yasa yake yawan fada ma mutane eh ku yi hakuri ina kama suna kunga wannan farfesa dan Abuja nan makari da yawan mutane ya gaji mutun ya ce shi ba munafunci a zuciyarsa a'a shine asalin mai munafunci a zuciya asali din wannan maganan da yake kurarin wai a zuwa da kai wai tsakanin ahlus sunna da yan bid'a da waye wallahi munafunci ne aiki ne yake yi masufancinsa aiki ne yake masufancinsa wai a zuwa wayi gari wai abin da yake fata shine wai ta ranar kaman masallacin mun nan yanzu wani kasurgunin sufi ya zo sai mu ce to shiga gaba ka ja mu salla mu ma ran da muka kai ziyara masallacin su sai su ce to mu shiga babban jami'in sallah wallahi babu bukata kowa ya tsaya a inda yake kowa ya tsaya a inda yake yadda suka gina masallacin su akan tushen bid'a shi ta bid'an su musu bar mu sunnan babu bukata kowa ya tsaya a inda yake a yanzu mun zo mun hada wa masallaci ka shiga gaba ka ja mu sallah da aqidar komai Allah ni ina bayan ka da aqidan Allah ɗaya tsakani da Allah haka yayi daidai wannan yayi daidai wannan bai daidai ba saboda haka mai komai Allah ya je ja masu komai Allah mu masu Allah ɗaya mai Allah ɗaya ya ja mu sallah haka ya wadatar mana haka ya wadatar mana yasa wasu lokutan zaka ga yana fitowa yayi wasu maganganu wanda suke bayyana rashin fahimtar sa ga addini
eh kamar misali ana maganar darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai sai yace wai saboda mutunta janabin annabi sallallahu alaihi wasallam wai sayyidina Umar wai ya hana wani mutun karanta abasa wata walla yace masa din ne wani karanta abasa wata walla wai saboda wai abasa wata walla kenan abasa wata walla ta taba da darajar manzon Allah kenan ayan qur'ani ta taba da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan maganar da yake cewa duk wani hadisin da ya taba darajar annabi ko min ingancin sa ba mu tare da shi yanzu ya tsallake daga kan hadisi ya komo kan me ya komo kan alqur'ani saboda haka yanzu a wajen shi a cikin alqur'ani ma akwai ayoyin da suka taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ana yawan karanta su ba daka yara da ake haddatar da su yanzu wayan yara da kuke karatu da su a masallaci in an zo ana yawan maimaitawa to an zo a basa wata walla a karanta su da ya wuce ba sai sun iya ba ko ya tafi kenan wai yanzu abin da yake nufi shine Allah ya saukar da ayin da karanta ta taba darajar annabi ne saboda haka shi yanzu yafi Allah sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar da ya fadi kar yayi ma sayyidina Umar kuma kalubale ne zuwa ga shi makari in bai amsa ba dalibansa su amsa in ya isa ya kawo wannan magana a karatu a littafi in shi bai amsa ba dalibansa su amsa su kawo a ina a wani ruwaya a wani hadisi aka rawaito wannan maganar cewa wai sayyidina Umar ya hana wani karanta a basa wata walla a ina aka samu wannan a wani littafi aka samu wannan karatu a wani littafi wannan karatun ya fito kuma in ana maganan wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kamata makari ya sa baki bai kamata ya sa baki ba ai daga cikin wanda suka raina annabi a Najeriya akwai makari a ciki shine ya faɗi maganan cewa wai in annabi ya karantar da abu wani ma ya karantar to wai din annabi ya karantar da kaza ba hujja ne akan cewa na annabi ya bu na kowa ba wasi annabin da kansa ya ce nawa ya buna kowa tsakani da Allah jama'a mu yi adalci makan wannan darajar ta annabi ne ko wulakan ta manzon Allah mu yi adalci mu a wajen mu walu sunna mun yadda annabi ya fi kowa haka ya hukunta a wajen mu shirin annabi ta fi ta kowa saboda haka daga san da aka ce kowa yayi kaza annabi yayi kaza mu a wajen mu na kowa banza ne na annabi shine daidai na annabi shine daidai amma saboda makari bai san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wai in annabi ya koyar da abu wato ana jiran sai manzon Allah ya fito ya ce jama'a nawa ya bu na kowa a wannan babu kuma yana maganan wai darajar ta janabi annabi sallallahu alaihi wasallam wai makari ya bude baki ya sa baki shi ma zai magana wai ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga wannan ya hukunta kaga mutun jahili bai san komai ba addini wai azo ana maganan addini wai budi baki sa baki ce wai wannan hadisin wai ya taba darajar annabi saboda haka sahabbai sun taba darajar annabi shi yanzu ya zo akalli na 15 shi yanzu zai wanki annabi daga sukan da sahabbai suka masa saboda haka shi yanzu ya fi sahabbai sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kaga yaro jahili ya budi baki wai yana Allah ya tsine ma Abu Hurairah ya tsine ma Anas bin Malik wai a hakan wai shi wai duk wannan wai shi wai nuna darajar manzon Allah yake kina nuna darajar manzon Allah ne to kai na kasan darajar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama izu biyar na qur'ani mai kyau baka iya ba akwai abun da ya bayyana darajar annabi sama da alqur'ani alqur'anin ma to baka iya ba kuma wai kai wai da molan ka wai kai wai zaka yi bayani akan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illan da makari yake ma addini shine mutane da yawa suna masa kallon malami da yawan mutane suna mai kallon malami amma abinda da yawan mutane ba su fahimta ba shine shi fa makari abinda ya sani a rayuwa shine lugha linguistic ya karanta larabci ya karanta a addini kuma da wanda ya je karanta larabci da wanda ya je course a indiyanci duka matsayin su daya don duka yare suka karanta ba addini suka karanta ba yare ne ba addini ba yanzu jama'an na tambaye ku likitanci a zamanin mu yanzu da wani yare ake yin sa eh da turanci ko yanzu hakan ya hukunta wanda ya je jami'a ya karanta linguistic yayi literature ko turanci ya tafi asibiti a bashi kujera ya rubuta wa mutane magani kawai din ka karanta turanci shikenan kawai sai a baka azaba a baka kujera sai ka karanta ka rubuta mutane magani zai yi a haka ba zai yi ba to shikenan kawai din mutun ya karanta larabci kawai shikenan sai zai hawo kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai karanta da addinin annabi yayi ta yin illa ma addini yayi ta wulakanta addini yayi ta wulakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fassara addini da molanka kawai din yayi larabci wannan fa kamar kawai mutun ne ya je ya karanta linguistics din ta ya iya turanci kawai shikenan sai ya zo ya ce to ga marar lafiya nan ya zo ga wata nan ta zo tana lego haihuwa ba zai bi ba sai an mata CS kawai a bashi wuka iya ce to shiga kamar ta tiyata ai ba ka iya turanci ba je kamar ta tiyata yayi daidai bai daidai ba bai daidai ba saboda ka in dai larabci ne ke sa mutun ya karanta da addini na tabbatar da har makari ya gama larabcin sa ba zai kai Abuja halin iya larabci ba dan shi karshen ta kurewanta bahaji me ne ba Quraishi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga shi iya larabci ba shine addini ba dole sai ka je ka koyi addinin addinin shi ake so ka koya ba yaran ba addinin a cikin larabawan babu jahilai ne yanzu kowani balarabe ne zai zo ya minbari ya karantar da addini kowani balarabe kawai din ya iya larabci in ya karanta Qur'ani yana jin me yake fadi shikenan kawai zai zo ba da fatawa kai da din mazauna kasan Saudiya da kowa ya zama malami mufti da kowa ya zama mai wada fatawa da ita kanta dakin Ka'aba masallacin Haramin da ba bukatar a zabi limamai kowa kawai ya zo lokacin sallah kowa kawai shiga bai ya sallah dan me dan kowa ya iya larabci saboda haka jama'a mu fahimci waɗannan abubuwan mu gane cewa maganan da ake yi wai nakan cewa wai addini koyar da mutane aqida wai a zo a haɗu a daina su kan juna wannan ba mai yiwuwa bane kuma in aka ɗaura mutane akan wannan turban an ɗaura su akan turban da Allah zai fushi da su wannan ita ce maganar gaskiya isa ni a wajena da duk sauran mai karantar da sunna babu da'awa mafi muhimmanci sama da da'awun tauhidi babu duk inda ka gan mun nan aqidar mu ita ce Allah ɗaya ne aqidar mu kuma aqidar ahlus sunna ne mu salafiyyun ne mu wahabiyawa ne mu ɗan izala ba munafunci ba compromise yadda ka gan mu haka muke wanda zai kaunace mu ya kaunace mu haka wanda zai ki mu ya ki mu haka khalas haka muke mu ba ruwan mu da bid'a ba ma kaunan bid'a ba ma san bid'a ba mu da alaka da ita sunna sak wannan ita ce aqidar mu wannan ita ce aqidar mu saboda haka mutane su fahimci wai me addinin Allah abun nan ke ta so mutane su gane shine in ba aka sassauta addinin Allah wai da sunan mutane su fahimta suka fahimci inda Allah yayi zafi a matsayin sanyi sako-sako abinda ake targetin wai na su fahimci addinin babba fa su fahimci addinin babba yafi sauki da an bar su a yadda suke a baya sama da a fahimtar da su addinin Allah a baibai sama da a fahimtar da su addinin Allah a baibai saboda haka duk inda kaga Allah yayi zafi to bar ayan Allah da zafi a yadda take wai din a darajar ta wasu a wai me yasa Allah ya saukar da kul ya ayyuhal kafirun akwai aya mai zafi kaf qur'ani irin kul ya ayyuhal kafirun Allah ya ce ma annabi ka ce da su ya ku kafirai su waye ake magana da su wai babbannin manzo Allah ne fa kawunan annabi kakannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwansa Quraishawa Hashimawa dangin sa amma Allah ya ce da su ce da su ya ayyuhal kafirun Allah ya ce ka ce da su ya ku kafirai ba sassauci ba daga kafa ba sassauci ba wani sunan da zaka nemo ka ce wai a kira su daga a'a bai yi ba kuma an kai shi kira su da sunan da kowa zai fahimta eh kisa wani ya ce mun wai da ayi wa'azi musamman akan ƴan Shi'a wai an zo ya kada ce ƴan Shi'a a ce Rafidawa eh nace to kai da kake karatu kenan ka gane Rafidawa amma muna amfani da tarkibin da ko jahili zai fahimci da su wa ake yi. Idan ka tare mutane da yawa cikin masallacin nan kace da su rafidawa batattu ne, har ya tashi ma bai san su waye rafidawan ba, amma kace da su ɗan shi'a batattu ne gane eh a hankalce ma ba akan daidai suke ba, sai fahimta. Allah ka sa mu dace. Saboda haka jama'a, ita aqida dole ne a karantar da ita, kuma koda ta yi ma mutane dadi koda ba ta yi ma mutane dadi ba dole a karantar da ita. Eh kuma mutane su yi hakuri in sun ji wani lokacin muna zafi akan karatu. Eh mu makarin kan mu ahlus sunna akwai karatuttukan da in mun zo bulala suke mana mu ma haka ne ko baka ba? Mu makan mu ahlus sunna, mu makan mu masu kiran kan mu ahlus sunna ai karatun suna mana wazi. Yanzu da yawa daga cikin ahlus sunna da suka dauki dabi'an ta'assubanci da kungiyanci da nuna dan kungiyan mu ko dan bangaren mu shine kadai akan daidai, dan majalisin mu ko malamin mu shine kadai akan daidai, wannan ba dabi'al da yawa daga cikin ahlus sunna bace, amma daidai ne. Ayoyin Qur'ani ba su nuna mana cewa kan ba daidai bane, ayoyin Qur'ani ba su mana wazi, hadisi ba su mana wazi, amma ya zamu yi? Haka zamu yi hakuri mu karanta su, duk da yan uwan mu ahlus sunna ne ke yi, amma haka zamu karanta mu ce ba daidai bane, duk wanda yayi kuma ga mu ga hukuncin sa, ba yadda aka iya haka za ka karanta. Saboda kan kaji an yi zabi karka ce to da mu wake a Qur'ani bai kama sunanka ba, shi Qur'ani in kaga yayi wa'azi to zagi ne a cikin kasuwa wanda ya sargu da shi ake yi, khalas an sako kura ne duk wanda ya tsaya ta kama shi. Allah ya sa mu dace. To za mu tsaya anan insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karasa wannan fasalin farko, sai mu ci gaba kuma daga inda muka tsaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kure Allah madaukakin sarki ya yafe mana, Allah ya sanya mana alkhairi da albarka cikin rayuwarmu, Allah ya tabbatar da mu haka aqida ingantacciya, aqidar musulunci. Abu na ƙarshe kafin mu tashi shine muna sanar da ƴan uwa da iyaye, musamman iyayen yara, cewa kamar yadda muka sanar kuma muka gabatar a bara a lokacin da muka samu hutu na makarantar boko, idan ƴan uwa za su tuna mun gabatar da daura ga yara a iya wannan tsawon lokacin da aka samu na hutu. Saboda haka wannan dauran, wannan shekarar ma da muka samu wannan hutun, mun ga cewa ya kamata a gabatar da wannan daura domin ya zama kaman ganima ce ga yara, maimakon a bar su yi ta wasa da tsalle-tsalle da kada taya da zuwa yawo, to ya kamata a sanya musu daura wanda zai karantar da su ilimin addini da aqida. Saboda haka muna masu kiran iyaye da su sanya ƴaƴansu a cikin wannan daura da za a gabatar na tsawon satuttuka da muke da su na hutu, a sanya su a cikin wannan daura su zo su yi tarayya da mu, a samu wato sakamako mai kyau insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma wani abu shine wannan karon daura ta mu ta ƙara fadi ba kamar bara ba, bara mun yi daura ne na kananan yara kadai, so wannan karon daurar ta kunshi wato bangaren mata, ƴan mata da matan aure, musamman kasantuwar da yawa daga cikin ƴan mata yanzu an sako su daga sakandare sun gama neku sun fito, to galibin sun fito da kadadi da rawan kai, to mafiya yawan su kuma yanzu ne suke fara tashi. Saboda haka akwai daura da aka sa ne musamman domin su akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen jini da addinin su, lallai wannan bangare yana da muhimmanci, mu bashi muhimmanci kwarai da gaske. Saboda haka duk waɗannan ƴan matan da suka gama neku da waɗanda suke cikin jami'o'i da sauransu, muna so duka a tattaro su, duka a kawo su domin su zo su yi tarayya da mu a cikin wannan daura mu ribance shi. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana, Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi, Allah ya sanya mana albarka cikin rayuwarmu, Allah ya biya mana buƙatunmu na alheri. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. والله اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.